Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Da kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nade. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Lahadi 27 ga watan Janairun shekara ta 2019. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun bayyana damuwar su a jiya Asabar kan yadda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dakatar da alƙalan kasar gabanin babban zaben kasar. Tawagar masu saka ido akan zabe daga na kungiyar tarayyar Turai da yanzu haka ke Najeriya ta ce shawarar dakatar da alƙalan ta jefa ayar tambaya a zukatan ƴan Najeriya kan shin ko an bai ka'ida wajen daukar wannan matakin. Gani irin lokacin da aka dauka wannan mataki, wato gabdarin tsada alƙalan kotun sauraron ƙayyadakin zabe, shi ma ya kawo kokanto kan yiwuwar a yi adalci a harkokin zaben, a cewar tawagar a wata rubutacciyar takarda. Da ba dan faruwan wannan al'amari ba, da alƙalan Najeriya Walter Onegin ya zama mai, wato shi zai zama mai yanke hukunci akan kowace irin takaddamar sakamakon zabe da ake ganin za a fuskanta sosai a zaben 2019 wanda za a yi ranar 16 ga watan Fabrairu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi kira ga al'ummar ƙasa da ƙasa da su goyi bayan gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin ƴan adawa Juan Guaido a jayayyarsa da Nicolas Maduro, da shi ma ke ikirarin har yanzu shi ne shugaban ƙasa. Lokaci ya yi da kowace ƙasa za ta bayyana ɓangaren da take goyon baya, a cewar Pompeo ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a wani zama na ba sabon ba da aka yi a jiya Asabar. Ya ƙara da cewa babu sauran dalilan ɓata lokaci, babu dalilin noke-noke, au kana goyon bayan gwagwarmayar ƴanci, au kana sahun masu Maduro na masifa ne. Jiya Asabar gwamnatocin wasu ƙasashen Turai da dama ciki har da Burtaniya da Spain da Jamus da kuma Faransa sun ce za su ɗau Guaido ɗan shekaru 35 a matsayin shugaban ƙasar Venezuela muddin ba a gudanar da zaɓe cikin kwanaki 8 ba. Amurka ce ta buƙaci a yi wannan zama na kwamitin sulhu. Pompeo ya halarci zaman taron da jakadan Amurka a Venezuela Elliot Abraham. Yawan mutanen da suka mutu ya kai 34 sakamakon fashewar wani dam a wani wajen haƙo ma'adinai wanda ya haddasa gocewar ƙasa a Brazil, a cewar jami'ai jiya Asabar. Ma'aikatar muhalli ta Brazil ta ci tare babban kamfanin haƙo ma'adinai na Belas dala miliyan 66. Bayan da dam ɗin ya fashe ranar Juma'a ya kuma kwararar da laka zuwa yankunan da ke kusa, jama'ai sun ce kusan mutane 300 ne ambaliyar ruwan ta rutsa da su a yankunan. Ana ci gaba da aikin ceto, amma gwamnan jihar Minas Gerais Romo Zima ya faɗi safiyar jiya Asabar cewa ba lalle bane a samu mutane a raye ba. Jami'an ƴan kwana-kwana sun ce cikin waɗanda suka ɓata akwai ma'aikatansu 200 waɗanda suke cin abincin rana a yankin da dam ɗin lokacin da fashewar ta faru. Ofishin babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya yi baƙin ciki kwarai da faruwar wannan bala'i, kuma ya miƙa alhininsa ga iyalan waɗanda wannan abu ya shafa. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban masu zanga-zanga sun yi rawayar riga sun yi maci a Faransa jiya Asabar, mako ɗaya, wato mako na 11 na zanga-zangar kyamar gwamnatin shugaban ƙasa Emmanuel Macron. Kamfanin dallancin labarai na Reuters ya kiyasta yawan masu zanga-zangar da cewa 22,000 ne da yammacin jiya Asabar. Yawancin masu zanga-zangar sun yi ne cikin lumana, amma a birnin Paris an samu tashin hankali a dandalin Best Ville Square a ƙarshen zanga-zangar jiya. wasu masu zanga-zangar sun fara kunna wuta ko jifa ga ƴan sanda. ƴan sandan dai sun mayar da martani ta hanyar harba barkonun tsohuwa da ruwan zafi sun kuma kama mutane masu yawa. Wasu masu zanga-zanga kuma sun bayyana shirinsu na kaddamar da zanga-zangar cikin dare kan ƙarin wanda aka yi da rana. Haka kuma an gudanar da wasu zanga-zanga a sauran wasu birane biyar a Faransa. Wani lauya ɗan ƙasar Pakistan wanda ya gudun hijira zuwa Netherlands bayan da ya kare wata mata kirsa da ta yi sabo zai koma Pakistan. Lauyan mai suna Saiful Maluk ya bayyana cewa zai koma domin ya halarci zaman kotun koli da za ta yi ranar 29 ga watan Janairun nan kan wanda yake karewa Asiya Bibi. Zaman da kotun za ta yi ranar 30 shine kan yanke hukunci na ɗaukar ƙara wanda aka yanke daga laifin tun watan Oktoba bayan da ta share zaman shekaru a gidan yari kan kuncin kisa da aka yi mata.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da ke duba lamuran zabe da abubuwan da ke da dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamali Kaya zan gabatar. Shin duk ƴan siyasa ka iya zama da hannu a yada labarai marasa tushe kan zaben 2019? Dan siyasa Faruk Adamu Aliyu da masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Kari za su shigo shirin. Mai shugaba Buhari ke nufi da ɗaga hannun gwamnan APC a Bauchi, baki abun magana Sarkin Arewa ya yi sharhi. Waɗannan da ra'ayin Basiru ƴan warin daji daga jihar Zamfara kan barazana da yake cewa rashin tsaro zai yi wa zaɓe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Babban zaben Najeriya dai ya rage saura ƙasa da mako uku, kuma duk masu niyyar takara na amfani da salon campaign da suke ga zai kai su gaci. Wani abu da ita kanta hukumar zaɓe ta ce ka iya kawo ƙalubale shine yaɗa labarun ƙarya musamman ma a yanar gizo. Da suka haɗa da masu yaɗa saɓon wai babban ɗan takarar adawa Atiku Abubakar ya ce duk abin da aka yi masa an yi wa Annabi Umaru. Kazalika da masu cewa ai ma shugaba Buhari ba shi bane, wannan da ke campaign Jibrin sunansa daga Sudan. Abin damuwa shine irin waɗannan labaru na shaci faɗi kama daga ƴan jam'iyyar gwamnati da adawa ba sa kwabar masu yaɗa su. Matukar hakan zai cimma burin farfaganda. Kwamishinan labaru na hukumar zaɓe Barista Festus Okoye ya ja hankalin ƴan siyasa musamman ma jami'an su na labaru na dare ɗaya su riƙa sara suna duba bakin gatari.
Abin da na ga masu ƴan siyasa, in kana so ka zoma shugaban ƙasa ya kamata ka yi abin da zai sa mutanen Najeriya su zo na lafiya. In ka je ka biya waransu kudi ka ba su labarin ba da bai yi daidai ba, ka ga musu su sa labarin. In sun sa labarin, mutanen sun fara zanga-zanga, ba zai ka iya zama shugaban ƙasa. Mutanen sun fara zanga-zanga, mutuwa zai faru. So na ga ma da suna so su je House of Representatives, da suna so su zama na gwamnati, da suna so su zama shugaban ƙasa, su duba abun da suke yi, abun da suke fada, su fada abun da ya yi daidai, ka su fada kariya, mun sun fada kariya, mun dan samu matsala ba wai da zai ji daɗi ba.
Abun burgewa a nan ɗan siyasar jam'iyyar gwamnati Faruk Adamu Aliyu ya ce dukkan warja ce ga labarun ƙanzon kurege.
ƴan siyasa mu ne manya-manyan a kan gaba wajen yaɗa labarun ƙarya, kuma ina kira gare mu da mu duba Allah, mu duba Annabi, mu gyara hali. Domin mutum yakan manta cewa dan kana neman mulki za ka yi ƙaryar da za ta iya kawo tashin hankali. A wajen taron da aka ba mu labarin abin da ya faru a India, wanda kuma tabbatar masu duba wannan yanar gizo suna gani, inda aka yaɗa labarin satar yara wanda ya jawo kashe-kashe. Misali, akwai abin da ya faru a Rwanda, aka kashe fiye da mutum miliyan ɗaya, wanda wani abu ne ya faru, wani ya ba da labarin ƙarya, haka aka zugugunta abubuwa. Haka yanzu misali a ƙasar nan, ƴan jaridu na gaskiya ma da kamfanonin jaridu na gaskiya suka assasa labarin cewa shugaban ƙasa Buhari ba Buharin da aka sani bane, wani ne Jibrin daga Sudan. To kaga irin waɗannan abubuwa ya kamata ne kan mu fada. cewa duk inda siyasa take a kuma sa hankali a ciki kuma misali an sa hannu yarjejeniya tsakanin yan takarkaru cewa za a yi kokari a yi campaign na cikin lumana da kwanciyar hankali amma ina kira gare mu duk ran da aka hau draw sai kowa ya manta da wannan maimakon a fadi ga yadda zamu kawo ruwan famfo ga yadda zamu yaki da cin hanci ga yadda zamu ka sai a shiga baragada da gare-gare saboda wannan kuma gabaki dayan mu ne ba wai PDP ba ko APC a NAPC sunai MPDP sunai yan sauran jami'u sunai amma kiran da nake gare mu gaba da shi ne na farko dai ya kamata a ce kasar mu Najeriya ita muka sa a gaba domin sai da kasar ma kafin mu samu inda zamu yi mulki
masanin siyasa Dr. Abubakar Kari ya ce da gangan yan siyasar kan ma kabar cibiyoyin yada shi a ci fadi
amma yadda shi ne kaman wata dabara ce ma yakin neman zabe akan kafa office ma wanda a dau hayan mutane kawai su rika fadan abubuwan ƙarya ko kuma su rika sharri a wani dan takara ko kuma wata jam'iyya wanda su aikin su shine a kowane lokaci suna kissa ƙarya da ƙazafi da abubuwan da ba su da kyau suna turawa ko dai ta yanar gizo kai koma ta ainihin kafafen yada labaran ana iya hada hotuna ana iya hada mamuriyoyi ana iya dauko abubuwan da suka faru shekarun baya shekaru biyar goma a ce a yanzu ya faru a dauko hoto alal misali na filin wasa na Barcelona a ce ai mutanen da suka taru sune mutanen da suka halarci wani taro a Najeriya ko kuma a nuno farkon taron siyasa lokacin mutane ba su taru ba a ce ai wannan kasawa ce ta wannan jam'iyya a kwanan nan an nuna hoton wani dan takarar shugaban kasa yana sumbatar wata mata aka ce abin da yake fasikanci ne ko suka ce ai matarsa ne su saboda haka ana iya amfani da hoto ana iya amfani da murya ana iya amfani da yanayi a rika nuna abin da ba shi bane wanda kuma duka ya da hadari kurai da gaske kuma wato abun bakin ciki shine yawancin mutanen da suke wadannan abubuwa ba wai suna yi saboda jahilci bane ba wai kuma suna yi saboda ba su ma san irin mummunan sakamakon da hakan sai harfa ba da gangan ake da son zuciya ake waɗansu su ma suna yi ne a fili saboda su jawo tashin hankali sai a buɗe office a ce wannan office ne na social media ko kuma office ne na ɗan yaɗa labarai na jam'iyya sa'an nan a ba su kuɗi a ba su kayan aiki a kama musu gidaje su rika ƙirƙiro da abubuwan da kwata-kwata bai dace ba abubuwa masu haɗari haɗari a demokuraɗiyya haɗari a ƙasa haɗari ga haɗin kai haɗari ga shi kanshi idan aka yi tafiya mai nisa wanda yake ganin cewa shi ne yake cin gajiyar wannan abu
shin ina san yancin labarin fiye da mutum miliyan biyu ne suka yi dafifi a Bauchi don yakin neman zaben APC ga wanda ya kawo rahoton sarkin arewan Bauchi Alhaji Hassan Sharif
domin mun yi da kamfin wajen mu 25 mun yi da kamfin da mutane sama da miliyan guda magoya bayan jam'iyyar APC su kuma sama da miliyan guda kusan miliyan biyu da rabi na stadium ɗin na Bauchi
ba dai ma mutanen Bauchi ma mutum nawa ne ma da za a ce duka sun taru a waje da Alhaji Hassan wannan za a yi da magana
wannan magana ba wani magana ne na kokon toto ba shi shugaba Buhari ya gare da yansa a dawashin mu ya gare da yansa kuma jaridan ku ta gani ta kare dole kuma ta nuna yanda kasan mutane sun tsoro daga kasa kan mutane su ke stadium bai taba cika irin da irin na wannan rana
in ma dai bai taba cika ba dai ba magana mutum miliyan biyu
confirm miliyan biyu da wadau confirm miliyan biyu da wadau
gaba ɗaya aikin haji ma kusan mutum miliyan biyu ne da dama
yan kai kasan aikin haji haka jama'a suke shiga cikin stadium ta kowane kofa haka suke shiga yanzu akwai wanda ya ce cire Ahmed Ma'aru daga PDP akwai wanda ya cire Deputy National Chairman daga PDP Board of Trustees Kaulaha Aliyu daga PDP akwai wanda ya cire shi duk sun bar shirini ta sun kama hanya suna addu'an alheri ma Buhari suna addu'an alheri ma Yemi Abubakar
Alhaji Hassan Sharif nan duba lokacin da shi shugaba Buhari ya zo daga hannun shi gwamna MA cewa yayi zan daga
hannun dan takara ina zo ina zo da tsohon magana ke da shekara hudu da suka wuce Allah Allah bai karka da Allah karka mana wannan magana da Allah wannan ya riga ya wuce yanzu sabuwar magana ake yi mun yi an samu duk campaign daga PDP sun dawo APC high power delegate na PDP sun yi ajiye ta sun jira sun ya galema sun dauki tsiyarar su kadi kuran da irana ce kamar wancan magana
Hajji Subanin saki dawo da mai wannan tambayar Alhaji Hassan Shehu a bidiyon da na kalla mutane sun ce akwai wani abu da shugaba Buhari yake nufi a ransa watakila ni dai ba wai na tambaye shi bane lokacin da yazo daga hannun shi gwamnati da yace zai daga hannun gwamnatin APC maimakon dan takarar mu na APC wannan ya nuna kamar akwai wata magana a boye
to ai duwan da ga wannan taro tunda shi Buhari ai mutum ne ba aljani bane ba malaika bane rikicewa da tafi kuma me ya fada in ka lura Buhari ya dade nuna farin cikin sa farin ba jihar da ya nuna farin ciki irin wannan ba ba bace ya gama fada ba daidai ya gama fada an daga shi da tafi ba dun ba daga shugaban kasa ba ai da hannu zai je da ka shi airport to ba daga shugaban kasa ba daga gwamna ba dan haka ba da haka da ka shi airport
anan sai mu ce maimakon daga yan takara kowa ya daga kuriya sama na zuwa rumfar zabe cikin lumana ranar zaben ya zabi wanda ya kwanta masa a rai Basiru yan warin daji daga jihar Zamfara na daga waɗanda ballin su kan tashi duk lokacin da za su je ganin gida a Zamfara ya ce mutukar ba samu lafawar lamura ba mutane ka iya kada kuriya cikin firgici a wasu yankunan jihar Zamfara
to ina ganin su SS kila su mede mu zakane ba samu kamar kuran bidiyo hani gare su kila su za su rubuta amma sai to ya za a yi kai zabe Haji Nasiru kana neman ka aka shika na farautarka to din tana zaka zabe wani je tsare wanda zai je zabe ita yana za a bi kai jami'in tsaro jami'in zamu kuma zabe ma bata isa tura jami'an ta ba cikin wani warwar in ba ta san ta riga ta biya iyayen su diya ba sun ajika musu tafi dan duk wanda ya je wannan wurin ba zai kai labari ba ina tambayar da muka da wannan magana maganan wai a ce wai za a yi har za a yi wani siyasa ko zabe wai wana to mu mutanen Zamfara mutanen kauyuka muna jin kamar ana gatani ne
shiru ana cewa fa kirarin kuri'a kuri'ar ka yancin ka
to idan ka samu wannan yancin wanda baka da yancin rayuwarka ka saka a tsare ka to wai ita hukuma me yi amfanin gwamnati in ba ta kare rayuwar al'umma ba ina ganin matakin farko kenan ga gwamnati ai to ranka bai zama komai ba to ta yaya ne za a ce haka zo ka rayu wani to ai kai baka da yancin ai magana yanci kai riga an kwace maka tun da ranka baka san bayar tabbas hajin asu duk wasu sanyin nan kuwa mutane baka saka je daki kwanta ba duk sanyin da ake baka saka je daki kwanta ba sannan abun haushi in ka bar garin ma ka je wani gari ma wala kan zaka tare shi ya fa wannan tun da sai kai gurin hijira ka je kana kwana waje kuma ba wani tallafi ba wani abun da ake cewa ba to sai a marayuka mutanen nan ko a baka mayafi ko tabarma ko wani abu ni dai duk an da na san sun yi gurin hijira ba wanda ya samu ko bokitin da zai wanka ba wanda aka taimaka ma balanta na cewa bashi mayafi haka ake yi ka yi gudun hijira ka guda mutuwa kuma ka zo ka hada cikin ciwo ciwon shi mai dai shi ma ka shiga dai a gaskiya mu kansu tsakan da Allah idan ka san bayi haka aka mai da mu a jihar Zamfara talakawan jihar Zamfara idan ka san bawa haka yake dan wallahi da irin wannan zaman da muke ciki to ban ma lokacin da ana zaman bayi yayi mun sauki tun su ba kashe suke ba za su ke baka to idan baka za baka yan shawara rana to amma wannan kashe kaza ai
Basiru zai mutu Allah ya dawo da zaman lafiya a wannan yanki don duk masu rajistar zabe su fito don cin gajiyar yancin su masu sauraro anan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shiri a madadin mai hada mana sauti Julie Gresham da muryar Amurka ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Yayin da guguwar siyasa ke ci gaba da kada a Najeriya, masu sha'awar neman kujeru daban-daban su ma na ci gaba da yaƙi neman zaɓe zuwa jihohi, kama daga masu sha'awar kujerun shugabancin ƙasar da majalisar dattawa da na wakilai da gwamnoni da ma 'yan majalisar dokoki, dukkaninsu na ta yaƙin neman ƙuri'u a wajen jama'a, yayin da wasu kan ɗauki alƙaluka irin abubuwan da za su yi wa jama'ar su idan har Allah ya kai su ga nasara, wasu kuma na bayyana irin nasarorin da suka ce sun samu ne musamman masu neman kujeru a karo na biyu don sake samun dama daga wajen 'yan Najeriya. Ranar 16 daga watan Fabrairu ne da ake sa ran za gudanar da zaben shugaban kasar a ranar 'yan majalisun dattawa da wakilai. Ranar 3 ga watan Maris kuma ake sa ran za gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jiha. Hukumar zabe mai zaman kanta na kasar da ta yi nuni da cewa ana da 'yan takarar neman shugabancin Najeriya daga jam'iyyu 73 wanda kuma kallon da akan kansu sukan zaga wajen neman kuri'a a wajen al'ummar Najeriya musamman ma tsakanin manyan jam'iyyun nan guda biyu. Wato babban jam'iyyar adawa ta PDP wadda ta fidda Alhaji Atiku Abubakar a matsayin dan takaranta, sannan kuma ita jam'iyyar APC mai mulkin jihar wadda sake baiwa shugaba Muhammadu Buhari dama ya ci gaba da neman takarar shugabancin kasar, wanda dukkanin sai zakan ke zagawa jihohi daban-daban na neman kuri'a a wajen al'umma. A ranar Litinin da ta gabata ne, shugaba Muhammadu Buhari ya ziyarci jihohin Borno da Yobe, jihohin da kuma ke shi a arewa su gabacin Najeriya da ma ke fama da matsalar hare-hare ƴan kungiyar Boko Haram, wanda ya ma al'umman jihohin jawabin kamar haka:
zaman lafiya da wadata da kuma kace hanci da rashawa. Yarda Allah, ku kuka shaida cewa mun yi nasara akan abu na farko, kawo zaman lafiya, amma da sauran aiki za mu kuma ci gaba da yi. Ta biyu, batun wadata, Allah ya mana damana guda biyu da su kauce kuku albarka. Mun samu taki, mun bari taki, kuma muna noma abin da muke bukata. Mun gode ma Allah da wannan baiwa da ya mana. Na uku, batun cin hanci da rashawa, shi ma muna iyakan ƙoƙarinmu. Waɗanda aka samu da laifi a yadda wannan doka ta ce yanzu, ta jam'iyyoyi daban-daban za a sa hannun 'yan sanda a kai su gaban shari'a a hukunta su. Masu gidaje waɗanda ba su iya bayani yadda suka gina su, za a aiki a saida a sa kuɗi cikin baitul mali.
Shi ma Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ya ziyarci jihar Jigawa ne, wanda abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari ya aiki wa murya Amurka yin alƙawuran da Alhaji Atiku Abubakar din ke ɗaukarwa al'ummar jihar.
Jama'ar Jigawa, ƴan uwana, duk maganar da za a yi an riga a yi, amma shugaban jam'iyyar mu a Jigawa ya ce ɗauki alƙawari abu uku idan kun zaɓe ni zan yi su. To insha Allah, waɗannan abubuwa guda uku shi ne haɗe da Rima Basin Authority domin manomanmu su koma ga noma, insha Allah za mu yi shi. Na biyu, hanyoyin da yake gani nan dama gwamnatin PDP ita ta fara yin su, amma waɗanda suka zo suka daugare mu su kai mana ƙarya suka ce za mu ci gaba, sun ci gaba da hanyoyi. To insha Allah, na ɗauki alƙawari za mu ci gaba mu kammala waɗannan hanyoyi idan Allah ya yarda da kuma yardan ku. Don haka mutanen Jigawa, zaɓen PDP ya zama abu ne muhimmanci ƙwarai da gaske ga rayuwanku da kuma rayuwar mutanen Najeriya baki ɗaya.
Sai dai shugaban ƙungiyar gwamnonin Arewa 19, wato kuma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima, ya ce su a jihar Borno babu ta jam'iyyar da suka sani illa jam'iyyar APC.
Mu a Borno, Your Excellency, ba mu san wata jam'iyya ba illa jam'iyyar APC. Ba don komai ba, shekaru da suka wuce an maida mu saniyan ware aka san mu. Mun san yanayin da muke ciki a Borno, kuma aka waye gari, Allah ya kawo ka, ka zo ka ceto mutanen Borno daga mulkin kama karya, daga mulkin zalunci. Your Excellency, Hausawa suka ce ranar wanka baya boye kibiya, kuma biyan kyauta shi ne tukunci. Tukuncinmu bisa ga gare ka shi ne insha Allah ranar 16 ga watan Februari, insha Allah in ba mu zo na ɗaya ba insha Allah za mu zo na biyu a baka kuriyu a kasan nan.
Sai dai shugaban jam'iyyar PDP na jihar Borno Alhaji Zannaga Dama ya ce suna bukatar sauyin gwamnati don su ba su gani a ƙasa ba. Ga ma abin da ke cewa,
mutanen Borno suna cikin kunci. Yau ba zaman lafiya a jihar Borno, bayan ba zaman lafiya ita gwamnati ba ta haddaba komai na alheri saboda a samu a rage wannan fitina a kasan nan ba. Na ɗaya, yara mun ba su makarantun kirki ba, ba su samu an koya musu sana'a ba, ba a ba su jari ba, an bar su suna wahala, suna zaman kashe wando, ba aikin komai. Kasuwannin ƙauye duk an ji an rufe su. Yau kasuwan kifi da yake garin nan Borno ya koma mubi, kasuwan dabba ya koma mubi. In ka shiga cikin Monday Market, fiye da shaguna 1000 a rufe suke masu shi babu su sun sayar wasu kuma saboda ba kayan sun rufe sun bari idan ka duba ma'aikatanmu ba a biya su haƙƙinsu daidai wani ma'aikacin ma albashin shi 8,000 ne wani 7,000 ne bayan haka kayi aiki shekara 35 in kayi retire ba a enrolling naka a pension ba gratuity haka suke wani shekara biyu wani ma yanzu haka yana aikin shekara biyu yayi biometrics har yanzu ba a biya shi albashi mutane hawan jini yana ta kashe su bayan haka idan ka duba mutanenmu na ƙauye an kashe su an kwace dabbobinsu an kona gidajensu gwamnatin Borno ba ta musu taimakon komai ba ma dauki census na asaran da suka yi ba bare a ci a tallafa musu mutanen nan suna nan hannu baka hannu ƙarya sun zama maroka mutanen da suna da darajarsu suna da mutuncinsu suna da dukiya a hannunsu yau roƙo suke yi a cikin ƙasar nan bayan haka za su shigo Maiduguri ma za a tare zuwa bakin hanya a ce su biya naira 200-300 kafin suna da gwamnati a Borno suna da jama'an da suka zaba suka shiga ofisoshin gwamnati amma ba su isa su yi magana saboda su ba
Shugaba Muhammadu Buhari ne ya daga hannun Professor Babagana Umar Zulum a matsayin dan takarar gwamnati na jami'ar APC a jihar Borno
dan takarar gwamnati mu na APC daga sama har kasa
sai tun lokacin da aka kammala zaɓen fadda gwamnati na jami'ar APC ya daga cikin ɗan takarar wanda kuma ya kasance na biyu wato Alhaji Idris Abubakar Durkwa ya garzaya zuwa kotu don kin amincewa da zaɓen fadda gwamnati da aka yi na jami'ar APC da ma ya zargin cewa akwai rashin adalci wajen gudanar da zaɓen da kuma tambayi lawyer mai shigar da ƙaran wato barista Ibrahim Bawa San ko bai ganin kamar sun makara ganin cewa nan da ƴan makwanni za a gudanar da wannan zaɓe ga duk abin da ke cewa
shari'ar da ta shafi free election ko da bayan zaɓe na ka yanke hukunci ana iya baka hakinka inda ka samu nasara saboda haka ba wai duk wai su gane ja din zai zama wani nasara ne a wurin su ba da zaran kotu ta tabbatar da nasara mu ko da mutum yana kan kujera na koran shi zai
shi ma dai babban hafin sojan kasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tuku Buratai ya jawo hankalin jami'an sojan ne kan wannan zabe da za a gudanar kamar haka
as political activities unfold towards the 2019 general elections general officers commanding and field commanders at all levels are enjoined to continue to remind officers and soldiers under their command to remain non-partisan and be guided by the stipulated code of conduct in the discharge of their duties.
Yace tunda an soma hare-haren harkokin siyasa nan shekarar 2019 ina kira da dukkanin generalin soja da kananan jami'an soja da su ci gaba da kasancewa a matsayin su na jami'an soja su guji shiga siyasa su kuma ci gaba da bin dokokin da ya kafa su a lokacin da suke gudanar da ayyukan su Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can anjima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
cewa Freak